To jama'a barkanku da bunni da kuma zuwa ga shirin sashen wasu na murya Amurka a nan Washington DC akan mita 16 da 21 da kuma 25 a can Niger a tashar muta VOA Africa da ke mai akan mita 102.5 a zangon FM kenan ko kuma a gidajen radio masu zaman kansu na amfani da fara'a da numar da sarauniya da dalol da niya a birnin Kwani a yanar gizo kuma a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. To tare da fatar kuna nan kallo kamar yadda muke a nan birnin Washington DC Ali Mustafa Sakuto ta da Grace Alheri Abdu muke tarbon ku ga shirinmu na wannan asali ya bari mu yi abin da muka saba mu fara da kanin labarai.
Haka yake, Amurka ta kafa sabon takunkumi akan waɗansu mutane da kungiyoyi 18 na ƙasar Iran bisa zargin su da goyon bayan ayyukan makamai masu linzami na Tehran. Shugaban Amurka Donald Trump da takwaransa na ƙasar Rasha Vladimir Putin sun yi wata ganawa ta biyu da ba a san da ita ba sai yanzu a wajen taron ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki na G20 da aka gudanar. Kana wani janar a ƙasar Thailand yana cikin mutanen da aka samu da laifin safarar bil'adama a ƙasar.
Daga Sheikh Grace, to bayan labaran duniya za mu kai ku ƙasashen Kamaru da Najeriya da Jamhuriyar Nijar mu kawo muku rahotannin da za su haɗa da yadda su hukumomin ƙasar Kamaru ɗin suka fara yanke ƙauna game da samun sojojinsu da jirginsu ya nutse a ruwa a teku da rai.
Samun su da rai zai yi wuya saboda taku adadi da ake ba mutum idan ba a same shi ba kwanaki uku.
A can Nijar kuma dubban mutane ne suka shiga mawuyacin hali bayan da aka rufe wata mahaƙar su ta zinari.
Wude muna cikin kwanan za a daidaita kwatsan sai ga yiku ya zo ya ce kowa an ka temini ba a sami kowa da bayan man gari babu kowa babu wurin.
A Najeriya kuma ganin ministar mata ta gwamnatin Buhari a hedkwatar jam'iyyar da Buhari yake adawa da ita ta PDP ya ji magana.
Wannan ya jefa ya tambayar shin ko dai bayan kawo ƙarshen rikicin shugabancin PDP ya sanya wasu tsoffin 'yan jam'iyyar son dawowa gidan tsamiya ne.
Ba ita kadai ba ma muna maraba da duk wanda ya ga cewa zai dawo kofofinmu a buɗe suke.
To tun da yau Laraba ce muna da shirin hima muna da kuma ra'ayoyinku na email amma duka sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. Amurka ta kafa sabon takunkumi akan waɗansu mutane da ƙungiyoyi 18 na ƙasar Iran bisa zarginsu da goyon bayan ayyukan makamai masu linzami na Tehran. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ce ta sanar da takunkumin da aka ƙaƙaba wa waɗansu ƙungiyoyi biyu da aka danganta da rundunar zaratan sojojin Iran da ake kira Revolutionary Guard da ta ce suna da hannu a wajen yin nazarin hanyoyi da kuma ƙera makamai masu linzami. Ta kuma ce ayyukan Iran a gabas ta tsakiya suna yin zagon ƙasa ga ɗorewa da tsaro da kuma ci gaban yankin. A halin da ake ciki kuma ma'aikatar kudin Amurka ta kafa wa waɗansu mutane biyar da kuma cibiyoyi bakwai takunkumi sabili da goyon bayan sayan kayayyakin aikin soji da Iran ta yi da kuma waɗansu Iraniyawa uku da ta ce suna aikin wata ƙungiya da ke Iran wadda ke aikata miyagun laifuka. Takunkumin ya haramta wa Iraniyawan amfani da kadarorinsu da ke Amurka da kuma haramta wa Amurkawa hulɗar kasuwanci da su. Shugaban Amurka Donald Trump da takwaransa na ƙasar Rasha Vladimir Putin sun yi wata ganawa ta biyu da ba a sani ba sai yanzu a wajen taron ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki na G20 da aka gudanar farkon wannan watan a Jamus. Jiya Talata jami'an fadar White House suka tabbatar da cewa shugabannin sun yi ganawar ta biyu ce a lokacin walimar dare da aka shirya wa shugabannin ƙasashen na duniya da ma'auratansu. Babu ƙarin haske akan abin da suka tattauna a kai. Shugaba Trump ya yi watsi da rahoton kafafen watsa labarai kan abin da ya kira wata ganawa ta sirri a sakonsa na Twitter. Ganawar Trump da Putin ta farko ta ɗauki tsawon sama da sa'o'i biyu. Da Trump ya ce Putin ya musanta yin shishigi a zaben shugaban ƙasa Amurka da aka gudanar bara. Hukumomin leƙen asirin Amurka sun ce babu makawa ƙasar Rasha ta tsoma baki a zaben na Amurka. 'Yan jam'iyyar Republican suna cizon yatsa biyo bayan gaza cimma burinsu na rage sa hannun gwamnati a tsarin inshorar kiwon lafiya da ya ba da damar ci gaba da amfani da dokar kiwon lafiya ta tsohon shugaban ƙasa Barack Obama da ake kira Obamacare. Kasa samun goyon bayan kafa dokar kiwon lafiyar da 'yan jam'iyyar Republican suka yi wani babban koma baya ne ga shugaba Donald Trump da ya kuma ƙarawa 'yan jam'iyyar Democrat ɗin marasa rinjaye ƙarfin gwiwa. shugaban 'yan jam'iyyar Republican masu rinjaye a majalisar dattijai Mitch McConnell ya bayyana wannan kuma baya bayan da 'yan jam'iyyar guda biyu suka yi watsi da kudirin.
I regret that the effort to repeal and immediately replace the failures of Obamacare.
Yace ina bakin cikin cewa yunkurin sokewa da kuma maye gurbin tsarin inshoran Obamacare da ke cike da kurakurai ba zai yiwu ba. A nashi bangaren shugaba Donald Trump ya bayyana takaicin wannan koma baya.
I'm certainly disappointed for 7 years I've been hearing repeal and replace from Congress, and I've been hearing it loud and strong, and then when we finally get a chance to repeal and replace, they don't take advantage.
Ban ji dadi ba na shekara bakwai ina jin majalisa na cewa a soke a maye gurbi, sai kuma da muka samu damar sokewa da maye gurbin ba su amfani da wannan damar ba. 'Yan jam'iyyar Republican sun gabatar da wata shawarar soke tsarin inshora na Obamacare ba tare da maye gurbinta ba baki daya. Nan da nan sanatoci 'yan jam'iyyar Republican suka nuna rashin goyon bayan wannan shawarar kamar yadda 'yan jam'iyyar Democrat suka yi. Trump ya yi alkawalin jam'iyyar Republican din za ta samu nasara a waɗansu batutuwa masu muhimmanci kamar yi wa tsarin haraji garan bawul. Sai dai masu kula da lamura suna cewa zai ƙara zama mawuyaci kasancewa 'yan jam'iyyar Republican sun samu rauni yayin da tauraron shugaba Trump yake dishewa bayan koma bayan da ya samu a batun tsarin inshoran kiwon lafiya. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar Jamus ta bayyana zargin ta'addancin da aka yi wa wani ɗan ƙasarta a matsayin shirme, ta kuma yi kira da a saki ɗan gwagwarmayar ba tare da ɓata lokaci ba. Gwamnatin Turkiyya tana buƙatar jin yadda gwamnatin Jamus ta fusata kai tsaye da rashin amincewarta da kuma buƙatar ta ƙarara dangane da batun Peter Sweetner a wannan karan ba tare da wani salon diplomasiya ba, in ji kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Jamus Martin Schaefer. Bayan ganawar ranar Laraba da jakadan ƙasar Turkiyya, Schaefer ya shaida wa jakadan ƙarara cewa ba za a lamunci tsare Sweetner da aka yi ba, ya kuma ce za a aika wa Ankara wannan matsayin na Jamus. Farkon wannan watan Turkiyya ta ɗaure 'yan gwagwarmayar kare haƙƙin bil'adama da ya haɗa da shugaban ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama na Amnesty International a Turkiyya ba bisa dalilin tallafawa 'yan ta'adda. 'Yan sanda sun kama su ne lokacin da suka kai somami a wani otel da ke tsibirin Bayukada ranar 5 ga watan Yuli yayin da suke gudanar da taron bita kan harkokin tsaro. Jiya Talata wata kotu a Istanbul ta bada umarni a ci gaba da tsare su a gidan yari har lokacin da za a yi masu shari'a. Daga ƙarshe, wani janar a ƙasar Thailand yana cikin mutanen da aka samu da laifin safarar bil'adama a ƙasar. Yau Laraba alƙali ya fara yanke hukunci a kan sama da mutane 100 da ake tuhuma. An kama mutanen da ake tuhuma da suka haɗa da jami'an soji da 'yan sanda da kuma 'yan siyasa ne shekarar ta 2015 bayan da aka gano gawarwakin mutane da dama a waɗansu kaburbura marasa zurfi cikin Sunkuru kusa da kan iyakar Thailand da Malaysia. Kaburburan suna kusa da wani sansani da masu safarar mutane ke tsare 'yan cirani sai iyalansu sun biya kuɗin fansa. Da dama suna mutuwa sabili da rashin abinci da kuma zazzabin cizon sauro. 'Yan ciranin sun haɗa da 'yan ƙabila Rohingya musulmi da ke gujewa tashin hankalin da ake yi a jihar Kene a Myanmar da kuma 'yan asalin ƙasar Bangladesh da ke tafiyar neman aiki a Thailand da Malaysia da kuma Indonesia. Daga cikin waɗanda aka samu da laifin akwai Laftanar Janar Manas Kompen, jami'in soji mafi girma da aka tuhuma.
To kun ji labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To madalla to sai rahotanninmu kuma za mu share fagen a ƙasar Kamaru inda aka fara tsamu gawa bokin wasu daga cikin sojojin da jirgin su ya nutse a cikin teku.
Tun ranar 16 ga watan 7 ne 2017, shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Musa Biya ya umarci ministan tsaro na kasar ta jamhuriyar Kamaru Joseph Beti Asomo da ya sanya bincike na gaggawa na sanadiyan hatsarin da ya faru na jirgin ruwan dakarun tsaron kasar jamhuriyar Kamaru a kan hanyarsa wanda ya ratsa tekun jihar Kudu maso yammacin kasar ta Kamaru. Bayan ya baro tashin jirgin ruwa na birnin Duwala, zai kai sojojin bir da waɗansu motoci guda 5 na ɗaukan yashi zuwa tsibirin Bakasi. A kan hanyar ne suka haɗu da ajalinsu, mutane 3 ne kawai aka samu cetonsu a cikin jirgin. Sannan kuma an gano gawan Lieutenant Colonel Musa, wanda a 'yan makonnin nan ne ya samu mukamin Lieutenant Colonel ɗin na zaratan sojojin ƙasar jamhuriyar Kamaru 5 waɗanda suke yaƙi gaba da maharan Boko Haram. Ministan tsaro na ƙasar jamhuriyar Kamarun ya fitar da wani sanarwa na jerin gwanon sunayen dakarun tsaron da suka kwanta dama, amma ya ce har yanzu haka ba a samu gawakin al'umma da dakarun tsaron da suka rasu ba. Na tambayi Abdullahi Muhammad, ma'aikaci ne a ofishin ministan tsaro na ƙasar ta jamhuriyar Kamaru, ko ya za su yi na gano sojojin da suka nitse a ƙarƙashin ruwa.
Har ila yau ba a same su ba. Muna kan bincike saboda mun tura sojoji kusan 30 wanda yanzu haka nan suna kan tekun, suna kan bincike har ila yau. To ka san yanayin da wannan tekun yake, kasan teku ne wanda yake da santa da Bakasi, kuma teku ne wanda ya kamata mu ɗauki lokaci da dama na yin bincike na samu wa'annan bayin Allah, amma samun su da rai zai yi wuya saboda da ko adadi da ake ba mutum idan ba a same shi ba kwanaki 3. To kaga yanzu ma shiga kwanaki 4, mu abinda muka sa a kanmu yanzu haka nan gawar muke so mu samu su mu mika ma iyalansu.
An ceto waɗansu daga cikinsu, a kun gaya da su?
Daga cikin 37 an ceto 3, yanzu haka nan ana musu aiki a asibiti saboda yanayin su, suna na gaji saboda kasan nitsewar jirgin ruwa yana da karfi da gaske. Mun fara barin su ne dan lokaci kadan, bayan haka nan da sati daya za mu tattauna da su mu ji me faru aini tabbas me yasa wato wannan jirgin ruwa ya nitse.
Gawar Kanal Musa ya za ku da ita ko ya kuka da ita?
A gana Kanal Musa yanzu haka nan yana asibiti da ko likita wanda za su likitan bincike garwaki za su yi bincike su gani.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To ga shek Awal, to bari mu je Najeriya, amma sai an jima kadan sai mun gama tukunan da jin abin da ya biyo bayan rufe wata mahakar zinari a Niger.
Dubban ma'aikata masu zaman kansu ne da ke ayyukan haƙar zinariya a mahaƙar gargajiyar garin Tamu matakin rufe mahaƙar ya shafa, inda hukumomi suka jibge jami'an tsaro a matsayin matakin da ke kwatanta shuɗewar wa'adin da aka ɗibar wa masu haƙar zinariyar. Abin nufi daga ranar 15 ga watan nan da muke ciki ba a buƙatar ganinsu, duk da cewa ba a bayyana dalilan korar ba a hukunce. Asumana Gado na daga cikin waɗanda abin ya shafa ya yi min ƙarin bayani ta wayar telefon.
Abin da ya faru lokacin da ana aikin nan na farko ya tsaye da aiki gwamnatin, daga baya mutane sun kaje sun kai kuka a tsaya musu abin da arzikin su sun kasa su gani ko suna samun su yi rabin shi. Yanzu mu muna kan kukansu, kukan mu daga birnin mu da anan sai su ce mana za a daidaita. Mu dai muna cikin kwanan za a daidaita ko tsamsai ga iko ya zo ya ce buwa. Bayan da asar ya zo nan ga karfe 5 da wani abu an kace mini ba a saka kowa da bayan mun gare babu kowa babu wurin.
To me ya dalili, an gaya muku dalilin da yasa aka buƙaci ku janye daga wurin?
Abin da aka ce mun dalili an kace wurin ba na Niger bane, saboda an kace Burkina tana da hannu cikin shi kuma namun daji ake kula da wurin. To ni ga nau gani da namun daji da daji duka dai na gwamnati ne.
Kamar ku nawa ne mutanen da ke aiki nan? Kuna da yawa ne?
Mutanen daga aiki daga sun yi dubu arsun da wani abu.
To yanzu ya kake tunanin makomar kuku gaba ɗaya da kenan?
Yanzu dai mu abinda muke so ga gwamnati matsayin muna talaka na ƴan ƙasa shahe muna hawayen nan.
Gwamnan yankin Tilaberi da muka tuntuɓa ta wayar telefon domin jin ta bakinsa ya sanar cewa ba shi da lokacin yin wani bayani, domin a cewarsa yana zagayen garuruwan da ambaliyar ruwa ta haddasa wa ɓarna, amma zai waiwaye mu idan ya samu sarari. A nasu ɓangare, ƙungiyoyin kare haƙƙin jama'a sun fara nuna damuwa akan illolin da matakin rufe mahaƙar ka iya haddasawa. Alhaji Salisu Ahmadu Jigo ne a ƙawancen ƙungiyoyin Tournon Lafage.
Ya kamata da gaugawa a samu matakai wanda zai sama wannan mutanen mota. Bai kamata ba kuna a zo a ce kit an riga an hana mutanen wanda in kai lissafi zuwa man kauyukan wannan wannan abubuwan wasu anan suka taso yau shekaru 19 ake wannan aibin
wannan ba shi bane karon farko da hukumomin jamhuriyar Niger ke rufe mahakar zinariya domin ko a watannin da suka gabata gwamnatin kasar ta dauki irin wannan mataki a yankin Jado saboda dalilan da aka danganta da ayyukan tsaro bisa la'akari da yadda wasu ƴan kasashen waje suka yi wa wurin ta Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
to a gaishe kamar Lusule to yanzu sai Najeriya inda ganin ministan mata wato Hajiya Jummai Alhassan wacce yanzu LAPC ce a gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari aka ganta a head quarter tsohon jam'iyyar ta PDP abinda ta duce ce kuce
da alamu dai ziyarar PDP ta bar baya da kura inda har MPDP ke fatan ministan ta dawo jam'iyyar su wannan ya jefa yar tambayar shin ko dai bayan kawo ƙarshen rikicin shugabancin PDP ya sanya wasu tsoffin ƴan jam'iyyar son dawowa gidan tsamiya ne sakataren shirye-shirye na jam'iyyar PDP Abdul Ningi ya ce a baya dai ministan ƴan jam'iyyar su ce
ta fara gaya mana bata zo da yawun jam'iyya ba da dai ƴan jam'iyyar mu ce amma mun tabbatar bata zo da wani nufi ba sai dai kawai ta zo ta ɗaukaka martabar mata a Najeriya
ko a wace jam'iyyar ce a ra'ayin ƴar committee zartura ta PDP daga Yobe Hajiya Hawwa Gana ya dace mata su hada kai dan neman rabon su.
Dama ita ministan mata yar cikin gida ce. Dan ta tafi APC wannan wani abu ne daban a wancan lokacin da ya faru. Ba ita kadai ba ma muna maraba da duk wanda yaga cewon zai dawo kofofin mu a bude suke kuma nayi farin ciki da naji tazo.
Amma ziyara ta kawo ko saboda ta kara yin kira kara bawo mata dama wajen samun mukamai a siyasa.
Eh ziyaran ma da ta kawo ya nuna cewa akai har yanzu wannan halakar da muke da ita na da. Ni ban ma yadda da akan cewon dan wani APC ko yana wani political party ba za mu hadu akan al'amarin mata mu hada kai ba ya kamata ga baki ɗayan mu mata a Najeriya mu hada kai akan al'amarin mata su ci gaba
tsohon dan committee zartura jam'iyyar Isa Tafi da mafin da Yarima Muri ya ce su kam sun dade da bankwana da jam'iyyar
tunda ake PDP ba taba jefa ƙuri'a an zartar da abu ta jefa ƙuri'a ba kullun dare kafin gobe meeting za a kawo tallan abinda ake so ayi za a zabi masu magana su ne kadai za a ba last speaker su yi magana
abun ya zama kamar wasan kwaikwayo ne
ai kamar cult ne ko gwamna yana ji da kansa ko waye shi ya daga hannu har ya zauna ba za a bashi last speaker ba inda ba ya cika wanda aka yadda ba su
wata kila lokacin babu irin su fayoshe ne shi yasa
fayoshe me kai ka san manyan PDP ko waye fayoshe kujeran zaman sa sai a mayar a baya
wannan irin ziyara dai ba wata sabuwar al'ada bace ga ministocin mata a Najeriya Nasiru da Maili kai murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Duniyar demokradiyya muke ba gwamna gaskiya ba. Gashi dasturin kasa ta ra'ayina yayi wa maraba. Ba ni damar yin fade ta ba da tashin hankali ba. Zanga zangar nan talmana innai ba kuskure ba.
To a gaishe ka Nasiru Juma kuna jin rahotannin sashen sanarwar murar Amurka ne a birnin Washington DC yanzu nan Musa Fiya ce fa har yanzu karfe 11:17 muke yau a bangaren bayyana ra'ayi ta wayar tarho a shirin mu na dare zamu so mu ji ra'ayinku akan kalamin da aka ce an jiyo daga bakin ministan kudin Najeriya tana cewa wai suna tunanin su fara dora haraji kan almajirai masu bara
eh idan an ce mu fara biya ai alhamdulillah mu haka tayi wanda aka sai da gonan rago aka sai mai kura yanzu za mu ci gabara mu kenan inda muke so
to tambayar da muke so ku karba mana shine kuna ganin ya dace a karba haraji daga barin almajiri ko bai dace ba yanzu ga shirin mu na gaba na
imma ba ta ga rago
Jama'a barkamu da haka da ma saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta gargo shirin da muke tattaunawa da Alhaji Salim Mamman dan Agares a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda Alhaji Salim ke muna bayanin cewa mota nan ba ta da fada ba to Alhaji Salim ya batun samun takardar zaman kasa
ka san da abin duniya wani ya samu wahala shi wani kuma bai samu wahala
to Alhaji yake ka ce aiki bai da wahala kuma amma ka gumace sana'a cikin bin wane fi maka sauki a cikin su kenan
to ka san akwai mutane da yawa wanda ka gani ko TS kai wani ko gida bai san sana'a ba kuma nan ma bai san sana'a ba banda aikin nan bai san komai ba in ma kaga ya samu kudin shi yana sai ya sa ko ya sayi wasu busashe wani kaga kiwon busashe ya saba dai wani ya saba ya sayi wani abin da za a aje dai yana kallon kayan shi ya san dai kudin shi aje ne ko ya sayi gida ko ya sayi wani kadara dai wanda zai aje
to wasu in sun ji muna nan America sukan rika muna daukan wani abu na daban musu
eh ta America uwa ce a duniya ko ba gaskiya ba saboda banda America ba inda zaka zo ka tai kai yawo ba wanda ya tsangwame ka in kaga an tsangwame ka kai ne ka tsangwame ka
eh to kamar wadanda ba zo ba in an ce ma an ce ka je America za a rika kallon
shi wanda bai zo ba ka san in ka ga mai wani in ka dai lokacin da kaga kai ka ja ce ka kyale shi bakin ciki ne baya sa aje to baka sa America ai daji guda ne nan kamar yawan Africa ne in kaga dama yanzu ba kana nan Washington ba ni ina nan Pennsylvania bana yanzu tun da nake nan so bi in ba kwana gaba na je so uku ban Washington so dai na taba zuwa cikin shekara 14 yani tayi awa biyu ne da ita ko shekara je na je Dallas
to ba kamar ba ƙara so Washington ba
bai isa Washington ba tunda ba inda wani abin da zai kai ba kai abin da kai daga iyakon ne in dawo ta
wani mutane na gida suna daukan mutum ya zo America shi da magana addini kuma sai a hankali
to ai Alhaji addini duk duniya inda Allah ya halicci dan adam akwai duk duniya an kaje mutum ya ce a dama mutunan ko gida yake dama addinin bai dame shi ba ai muna da masallatai nan muna da komai yanzu azumi ake masallatin da muke liman ofike akwai kuma saukar qur'ani ake so aika kan azumi ya tare kenan a ce babu abin ga wanda yake wani ko kowar gidan shi ake kiran sallah bayaje masallaci ba amma nan addini ai abu ne mai sauki wurin Allah sai dai in mutum bai niyya ba kawai
to ya magana abinci nan kuma me zaka ce mutane kila za su dauka cewa babu samun
tuna shi wajen abinci wannan sai a ce ana sa albarka tunda abinci ko mutum goma kaga dama kana iya rike suka ba su abinci nawa ne zaka kashe a duka ga abinci bai da wani tsada
wata akwai saukin samun abinci nan
akwai saukin samun abinci nan wurin ka gani in nama kake so kana iya tsaya ka sayi kaji da kanka ka yanke in rago kake so ka tsaya ka yanke da kanka na saru su hede maka
watan ka dai tashi dai ka nemi kudin da kanka
madalla duk abinda ka nema kuma Allah yana taimaka ka amma duk abinda zaka yi ka dai tsaya bisa ka nemi ka abinka bisa hanyar gaskiya bisa halak wanda duk abin da kai Allah ya tsarkake maka sai ita in ka samu dala ta tara miliyan ta halak in ba kai sa'a ba dala ta haram tana iya roga zata
to na ana samu irin wannan irin kamuyamuya irin na gida kudin haram
Alhaji ai duk duniya ba inda ba a samu wannan duk duniya ai su wanda Allah ya sa suka sarkai wannan abin ko ina suna dan suna neman kullun yadda za su cutar wasu ko ƴan uwansu ko wani abu wannan kuma ka san rayuwa ce wani haka Allah ya sa mai rayuwar shi amma dai alhamdulillah kuma ana zama ƴan uwa ana zumunci duk abin da ya samu dan uwa da dadi da ciwo a tare a je to kaga wannan alhamdulillah
yanzu nan da kake Pennsylvania akwai Hausawa da yawa ne ko ko ƴan Afrika
a da akwai mu da yawa dan ana wani haraka da wani ƴan Najeriya da ƴan Ghana da ƴan Congo da ƴan Cote d'Ivoire da Burkina da Mali Chadian duka ana gamuwa ai duk abin da ya shahi na dadi da na ciwo duka ana gamuwa babu wani matsala na ana zamne girma da arziki
ba magana ni Niger ne ni Najeriya
babu wani abu ya ka ce sabga ce zaka ga kowa wanda duka dai an gayyace su za ka ganin su an tare gaba daya an zo an yi zumunci an tai da ƴan uwa abokan arziki murna in kuma rishi ne zamu a zo a tai da mutun zaman juyayi
ashe ana irin zaman ana irin wannan abin na gida
ana yi mutane suna yi bakin gwalgwado menene ai sawo abinci a kawo wurin mutane wanda suke zamana a kawo wani ya kawo ruwa wani ya kawo lemu wani ya kawo abinci ka gani alhamdulillah
irin bikin aure bikin suna
yawa bikin harme bikin suna su mutuwa haka duka
to kenan ba abinda za a ce Bahaushe zai rasa a irin wannan wurin kenan
a babu in kana so in zaka in da kusa kake sai in kai maka kosai da marice ko wanke fari masu haka
to
warai ko hura kuma akwai hura irin ta gida inda ka kawo bakunci sai in sa maka damu da nono kindurmu ka sha a sa maka galas ka sha ka ji sanyi
kai kuma malama ina ka samu hura a Pennsylvania
hura daga New York ake sauta akwai masu saida ta sai kai order a iPhone ma ita
to Alhaji Sale yau ma kamar kullum lokaci ya daga mana hannu masu aure a tarbe masu kan shiri na gaba. Yanzu a madun bakon namu da kuma Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim Auke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Raga da basa she ta kerga in jifulani Raga babu basa she Raga babu basa she da jin Allah Lale Nare na kiba Muhammad inni shi ta kasawa
To a gaida Ladan karfe 11 da minti 25 na safi a Washington DC yanzu kuma sai ra'ayoyinku.
Sakonmu na farko a yau yace kalaman jigajigan jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya. Na cewa sun shirya tsabdan kwace mulki daga hannun jam'iyyar APC a zaben shekarar 2019 mai zuwa. Wani abin dariya ne. Shin halan sun mance cewa talakawan Najeriya ba mu mance da bakar wahalar da muka sha ba daga hannun jam'iyyar a lokacin mulkin ta na shekaru 16. Don haka idan mai ya manta wadiya ba za ta taba mantawa ba. Sai mu ce Allah ya kai mu shekarar 2019 dan ganin yanda za ta kaya. Sako daga Mahmud Salihu kauran namo da Zamfara. Wannan sakon kuwa yace hukumomin tsaron Najeriya akwai bukatar ku yi duk mai yiwuwa wajen ganin kun kubutar da mata da maza da ƴan kungiyar Boko Haram suka yi garkuwa da su a baya-bayan nan. Da fatan Allah ya ba ku nasarar kubutar da su. Sako daga Mahmud Salihu kauran namo da. Sai kuma wannan sakon yace hakika ya kamata jami'an tsaron Najeriya su bazama neman ƴan sanda mata da aka sace a yankin Maiduguri dan ceto su. Wannan sakon ya zo daga hannun Abubakar Lawal Abubakar Daura. Sai kuma wannan sakon ya ce ya kamata gwamnatocin jihohin Najeriya su tashi tsaye wajen yaki da cutar zazzabin cizon sauro, ganin yadda take matukar illa ga bil'adama musamman yara. Wannan sakon shi kuma ya zo ne daga hannun Aminu Dan Kaduna Amanawa. Sai wannan ya ce yunkurin bayar da maganin zazzabin cizon sauro kyauta da gwamnatin jihar Kano ta bullo da shi abin ayaba ne, dan haka ya kamata sauran jihohin mu su yi koyi da jihar wajen yakar wannan cutar. Sako daga Abdul Malik Sa'idu mai bire da tashar Bagu Gusau. Sai sakon mu na karshe ce assalamu alaikum BOA Hausa, dan Allah ku bamu dama dan mu yi kira ga mahukuntan Najeriya da su tashi tsaye haikan wajen ganin sun yaki tsutsan nan da ake kira army worms, ganin yadda tsutsa ta tashi daga illata amfanin gona zuwa cutar da jama'a. Sako daga Sani mai langelangel waya wuri da Hamza Galadima birnin Kebbi da Malam Ango malamin makaranta ya wuri.
To madalla to zo mun zo shirin mu na karshe labarin mu ta kace.
Kake Amurka ta kafa sabon takunkumi akan waɗansu mutane da kungiyoyi 18 na ƙasar Iran bisa zargin su da goyon bayan ayyukan makamai masu linzami na Tehran. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ce ta sanar da takunkumin da aka kakaba waɗansu kungiyoyi biyu da aka danganta da rundunar zaratan sojojin Iran da ake kira Revolutionary Guard, da ta ce suna da hannu a wajen yin nazarin hanyoyi da kuma ƙera makamai masu linzami. Shugaban Amurka Donald Trump da takwaransa na ƙasar Rasha Vladimir Putin sun yi wata ganawa ta biyu da ba a sani ba sai yanzu a wajen taron ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki na G20 da aka gudanar farkon wannan wata a Jamus. Jiya Talata jami'an fada White House suka tabbatar da cewa shugabannin sun yi ganawar ta biyu ce a lokacin walimar dare da aka shirya wa shugabannin ƙasashen na duniya da ma'auratansu. Babu ƙarin haske akan abin da aka tattauna a wannan ganawa. ‘Yan jam’iyyar Republican suna cizon yatsa biyo bayan gaza cimma burinsu na rage sa hannun gwamnati a tsarin inshorar kiwon lafiya da ya ba da damar ci gaba da amfani da dokar kiwon lafiya ta tsohon shugaban ƙasar Barack Obama da ake kira Obamacare. Kasa samun goyon bayan kafa dokar kiwon lafiyan da ‘yan jam’iyyar Republican ɗin suka yi wani babban koma baya ne ga shugaba Donald Trump da ya kuma karawa 'yan jam'iyyar Democrat ɗin marasa rinjaye ƙarfin gwiwa.
To a gaishe ki. To jama'a abin da ya sauka kenan a wannan lokaci sai mun da muku da ƙarfe 9:30 na daren yau agogon Najeriya Niger kamar da Chadi. Kada ku manta za mu so mu je ra'ayinku. Ya kamata a dole haraji akan mai bara almajiri kamar da ministar kuɗin Najeriya take son ta kawo shawara a yi. za mu bude waye mu mu tsammaci kirayen ku da kuma ra'ayin da za ku bayyana akan haka yanzu ka madadin dukkan wannan sashen Hausa musamman ita Grace muka gabatar da shirin ta da Julie ta bada umarni da dukkan masu sashen Hausa ne Ali Mustafa Sakoto nake muku ban kwana ta da gayyatar ku ku jira tawagar yau da gobe tana shigowa.